أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة كسان شوى وانا في لنا ممي البركة نرأي وأبر كوي وانا يكي زوى مكو كيس ايه لغا وانا جدا راديو مي البركة نادا على FM وانا مكي تتونا وأكان واتو تاريخي دا بيانيز كشافرة يورباين الله نقوري dan mu yi koyi da su da farko dai muna tare da dan uwa Malam Adam Suleiman wanda shi yake jagorantar gudanar da wannan shiri Allah ya saka masa alkhairi muna miƙa ainihin wato taziya da jaji ga al'ummar musulmi gabaki ɗaya nan Kano da wajen Kano da duniya ma gabaki ɗaya dangane da halin da muka fada halin da muka shiga ciki na wato masifar da sami a masallacin Juma'a ne mai martaba sarkin Kano alaihi salami da sunan Nabi muna fatan Allah ubangiji ya ji kan magabatan mu Allah ya sa aljanna ce mako masu waɗanda suka rasu Allah ya sa sun yi shahada Allah ya karbi shahadar su Allah kuma ya kade mana dukkan wata fitina Allah ya bawa Kano zaman lafiya da sauran garuruka gabaki daya duk wani abin da zai tsoratar da mu ya furgitar da mu ya tashi hankalin mu Allah Allah muna roƙonka Allah ka yayi mana ubangiji ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah da za su tausaya mana Allah ka raba mu da sharri da makircin masu makirci da kullakullan masu kullakulle muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya da arziki kuma Allah ya tsare mana rayuwar mu yan uwana idan ana tare da mu a cikin wannan shiri na mai albarka muna kan magana dangane da wannan babban khalifa sayyidina Usman ibn Affan mun yi bayani akan ainihin wato kyawun dabi'unsa da ya kamata mu dauka mu yi koyi da shi to amma kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata duk yadda mutun ya kai da matsayi da daukaka kuma to bai kuɓuta daga soke-soke an samu ƴan soke-soke da aka yi ta sukan shi sayyidina Usman ibn Affan da ƴan maganganu da aka yi ta faɗa a kansa kuma malamai sun ji kuma sun mai da martani akai zamu yi wannan bayani ne ba dan komai ba saboda kullun idan kai bayani akan falalar mutum sai kuma wani ya zo da wani jawabi na akasi wanda yake ya saba wa wannan falala tasa to yana da kyau malamai ma'abota ilimi wanda suka san wannan abu su yi bayanin gaskiyar al'amari akan wannan bawan Allah sayyidina Usman ibn Affan kowa ya sani sulki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma halifan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuma yana cikin mutanen da aka musu alƙawari da gidan aljanna kafin su bar duniya to amma duk da haka an dan soke shi bai kubuta daga suka ba manzon Allah din ma sallallahu alaihi wasallama ba a bar shi ba makiya ba su kyale shi ba daga cikin soke-soken da aka yi wa Usman ibn Affan Allah ya kara masa yarda an ce wai sayyidina Usman a lokacin da ya zo yake mulki ya sanya danginsa ƴan uwansa na kusa da shi su ne suke ainihin wato mulki duk wuraren shugabanci ƴan uwansa na kware na ƴan uwansa na jini su yasa kamar irin su Abdullahi ibn Amir da insu Walid ibn Uqba da Marwan ibn al-Hakam da su Abdullahi ibn Abi Sar da sauransu waɗannan su ne ya sassa wai ya ciccire sauran sahabbai bai sa su ba to wannan magana ƴan uwana magana ce wacce take ba daidai ba magana ce wacce take gaskiya ta kuskure Abdullahi ibn Amir wato mutum ne wanda yake yana da matsayi kwarai da gaske sayyidina Usman ya sa shi saboda yana da matsayi yana da daraja cancantarsa ta sa ya ba shi dukkan abin da ya ba shi da shi aka yi bude Khurasan fathu Khurasan da sauran wurare a Farisa da Sajistan da sauran wurare al-futuwatul islamiyya waɗannan da ake faɗa duk shi yayi bawan Allah Ibn Taymiyya ya faɗa akan shi wannan Abdullahi ibn Amir yake cewa lalle inna lahu min al-hasanati wal ma'abbati fi qulubin nasi ma la yunkiruhu wato wannan bawan Allah yana da kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka da soyayya da ƙauna da ake da ainihin wato masa a cikin zukatan mutane wanda ba isa yin karanta ba haka Ibn Taymiyya ya faɗa a cikin littafinsa Al-Minhajus Sunnah Nabawiyya Allah ya masa rahama akwai Walid ibn Uqba Walid ibn Uqba lalle Usman bin Affan ya sanya cikin shugabanni kuma jagorori shi kuma dan gidan gugun annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kafin sayyidina Usman ya sa shi shugabanci sayyidina Abubakar ya sa shi kenan malafi ne Abubakar ne fara yi kenan ana fada wasu suna cewa ai Qur'ani ma ya ce fasiki ne إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لله بياني وأكن سسوكا wannan magana ba haka bane kuskure ne ba haka bane wanda suke so soke shi ne suke karkata ayat ce akan sa take lokacin da ma wannan aya ta sauka ta suratul hujurat shi kam al-walid ibn uqba yaro ne ma karami yana da karancin shekaru kwarai kwarai da gaske kamar yadda mai al-awasim min al-qawasim abubakar al-arabi yayi bayani Allah ya masa rahama so annan baya ba akan su sauka ba ana tuhumar sa kuma yana shangiya suka ne kawai bai tabbata cewa yana shangiya ba kamar yanzu yadda mutum kirki yake za iya yin sharri akan sa cewa yana zina yana alaka da mata babu dalili ingantacce da mutum zai iya dogaro akai kuma duk abinda mutum ya faɗa akan wani fa ba wai sahabbai ba ko tabi ai kade ba ko da daidai ko mutane ne in kai magana akan sa fa sai Allah ya tambaye ka me ka faɗa akan sa kuma da wani dalili shi yasa a lokacin ma sayyidina Usman da aka yada wannan magana ya kira shi ya rantsar da shi ya rantsa yace wallahi tallahi bai taba shangiya ba shi to sayyidina Usman yace naqimul hududa wa yabu shahidul zuri bin nar Marwan ibn al-Hakam kuma mutum ne wanda yake adili kwarai da gaske Alhamdulillah yana da hadisai ma sai hai ingantattu da malamai suka ruwaito. So wannan matsayin sa da cancanta sa sai Sayyidina Usman ya sa shi a matsayin shugaba. Ga Abdullah ibn Abi Sar. An ce wannan ya ridda bayan ya musulunta. Ya ridda bayan ya musulunta. To amma daga baya kuma ya tuba ya dawo. Shi ko musulunci baya lura da ai wani riddadde ne wani sabon tuba ne kamar yanzu yadda mutanen mu a dabi'a suke irin wata magana wadda ba ta da kyau abinda mutane suke wai idan mutum wai musulunta yayi sabo sai ka ce ga ana ganin sa kamar wani kafiri haka to wannan jama'a ba daidai bane wallahi kuskure ne kwarai da gaske bai kamata wai idan mutum musulunta yayi a ringa daukan sa wai ba wai cikakken musulmi bane ba mummuna aqida ce wannan ko mutum wai ba in ba Bahaushe bane ba Bafulatani bane ya ce ai kabila ne ai kabila mana ba Bahaushe bane ba Bafulatani ba wannan ba daidai bane to shi ma Bahaushe Bafulatani ai shi ma kabila ne a gurin wani shi ma kabila ne so wannan nuna ainihin wato kiyayya da kabilanci da nuna ina tare da wani bana tare da wani wani ne dan bangare na wani bana wannan babu shi a musulunci Allah ya faɗa ya ku wanda kai imani la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismu alfusuq ba'da aliman wa man lam yatub fa ulaika humu adh-dhalimun Allah ya ce kada wasu mutane su ringa izgilance wasu mutane la yaskar qaumun min qaumin zai iya yiwa waɗancan mutane da ake musu izgilanci sun fi su alheri a wajen Allah shine asa ya kunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in dabi'ar mata ne wulakanta mutane rena junansu kada wasu mata su rinka wulakanta junansu ko rena junansu ko izgilanci ma junansu asa ya kunna khairan minhunna waɗanda ake musu izgilancin zai iya su zamanto su suka fi su alheri wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi ku daina yi wa junanku zinde da yafice ku daina jifan junanku da munanan laqabba sunan nake marasa amfani bi salisul fusuq ba'd al iman tir da suna irin na fasikanci bayan imani Allah baya so a rinka yada sunan nake wani suna kaza kaga ana kira mutun da suna mara kyau ba sai na buga misali ba dan kan naje ne kira sunan wani so amma dai yana da kyau a kiyaye a daina jefan mutane da sunan nake wanda shari'a ba ta yarda da shi ba a kira mutum da sunan da iyayensa suka yanka masa sai dai laqabi mai kyau ko ta sana'ar mutum wannan babu laifi ko kuma ta unguwa ko ta wani abu da matsayi da Allah ya ba shi wannan babu laifi a kira shi da shi amma wani suna wanda yake na cin mutunci ko na batanci wannan bai kamata musulmi ya rinka yi wa dan uwansa musulmi ba bayan wannan ya ku yan uwana kun ga wannan aya din ta nuna mana ba a yadda da wani izgilance wani ba to akwai wannan magana cewa ai wani ya musulunta ne ai ya daga baya musulunta da ba musulmi bane a wannan ba daidai bane kuskure ne ya kamata a gyara to wannan bawan Allah ya musulunta kuma musuluncin sa yayi kyau yayi jihadi saboda Allah kuma alhamdulillah cikin abinda malamai suke faɗa akan wannan bawan Allah na ƙwarai Abdullahi ibn Abi Sar malan ya mutu ne a tsakanin sallama guda biyu kamar ya mutu a tsakanin sallama guda biyu yayi assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ya ƙara ta biyu kawai sai Allah ya dauki ransa idan an tambaye ka a cikin waɗannan bayin Allah na ƙwarai wane ne ya mutu yayi sallama ta farko bai yi ta biyu ba shine Abdullahi ibn Abi Sarha Allah ya masa rahama to yanzu wannan mutumin dan an nada shi ya zama shugaba kuma sai ya zama abin suka so ya kamata mu gane zunubi baya saukar da darajar mutum bayan ya tuba dan mutum ya aikata wata barna da ya sha giya amma ya tuba ba komai bai rage darajarsa da ya yayi zina amma ya tuba bai rage darajarsa da yayi kaza amma ya tuba wannan bai rage darajarsa daga cikin sukar da ake sayyidina Uthman ibn Affan ana cewa wai ya kokkona wai alqur'ani ina faɗin wannan ne saboda masu karatu masu saurare wataran ba mamaki kaji wani yana faɗin irin wannan magana akan wannan bawan Allah na ƙwarai to ga amsa daga Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib ne yake faɗa kamar yadda Imam Ibn Taymiyyah Allah masa rahama ya kawo cikin littafin Minhajus Sunan Nabawiyya yace Ali yana cewa fa wallahi ma haraqaha illa ala mala'in min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallama jama'a na yace wa qala ma taquluna fi hadhihi alqira'a allati ikhtalafa an-nasu fiha Ali yace wallahi Uthman ibn Affan bai kona qur'anai ba face da ra'ayi da shawarar dukkan sahabbai a tare suke Ali yace haddani ya hada mu ya nemi shawaran an samu matsaloli ne akan qira'o'i wanda zan yi bayani daga baya yace me za ku ce akan qira'a ta kaza wanda mutane sun yi sabani akan ta Usman bin Affan an kawo masa kukan mutane sun fara raba qur'ani suna raba kansu akan qur'ani sai mutum ya hadu da dan uwansa sai wannan yace ai qira'ati khairun min qira'atika kai qira'a ta fatafi alheri sama da qira'arka wannan ma sai yazo yace a wallahi qira'a ta tafi taka Abu fa ya zamantu yayi tsanani har ana kafirta juna ko ana faɗin maganganu na batanci wa juna shine Usman yaga cewa to bari ma duk ya hade mutane akan qira'a akan qur'ani guda sai yace uridu an ajma'a an-nasa ala mushafin wahidin dan magance wannan sabani da wannan matsala ina son hada mutane akan littafi ko qur'ani guda yace idan kun yi sabani yau inji Usman yace ku yanzu al'umma idan a wannan zamani ni da nake tare da ku kun yi sabani to yaya waɗanda za su biyo bayan ku ne irin sabani ne su ko ba za su yi ba in ikhtalaftum al-yawma kana man ba'dakum ashadd ikhtilafan in yau har ku kun yi sabani to wanda za su biyo bayan ku ai sai sun fi fadawa sabani sai Usman yace to ina neman shawarar ku ya ku sahabbai dukkan qira'o'i da mutane suke ta sabani wancan ya kawo tasa wannan ya kawo nasa zan hade mutane akan qur'ani guda dan a samu hadin kai to jama'a wannan shine abinda sayyidina Usman yayi tattare dukkan kowa ya kawo qur'anin shi da yake sabani da mutane yake ganin dan uwansa ba musulmi bane ko kuma yana ganin dan uwansa baya kan daidai ya hade aka samu manyan masana alqur'ani aka hada aka gyaggyara aka tabbatar da qira'o'in da aka yadda da su da riwaya mutawatira to shine ya tabbatar da wannan dan samar da hadin kai to ya kamata wani kuma yanzu yana sukan sayyidina Uthman ibn Affan cewa wai ya kona qur'ani kaga wannan ma yana nuna jahilci ne da rashin ilimi gaskiya Allah gane din ana bada labari cikin sukan da ake sayyidina Uthman cewa wai ya doki Abdullahi dan Mas'ud da Ammar bin Yasir wannan shi ma ƙarya ne bai inganta ba da wani dalili zai doke su wannan ba daidai bane Ibn Taymiyyah ya bada ansa akan wannan Allah masa rahama kaman yadda yazo a cikin wannan littafi na Minhajus Sunna yace fa in qila inna Uthman qad darab ibn Mas'ud wa Ammar fa hadha la yaqdahu fi wahid minhum yace kaddara ma dan jin dadin jayayya in aka ce Usmanu ya doki Abdullahi dan Mas'ud da Ammar ibn Yasir to ai wannan din bai rage darajar Abdullahi dan Mas'ud ko Ammar ibn Yasir ba yace na mun shaida gaba ɗayan su yan aljanna ne fa inna nashhadu anna thalathata fil janna biraje darajar Usman ba, biraje darajar Abdullahi da Mas'ud ba, biraje darajar Ammar bin Yasir ba, tunda duk a ƙarshe dai yan aljanna ne gaba daya. Usman fil janna wa Ammar bin Yasir fil janna wa Ibn Mas'ud fil janna kulluhum min ashabil janna. To me matsala a ciki? Wai da ma fa in ya tabbata haka din. Kuma Ibn Taymiyyah ce waɗannan mutane min akabiri awliya illa al-muttaqin, suna cikin manyan waliyan Allah masu tsoron Allah. Ba gashi ya zo a cikin riwaya ba, don wani ya dake wani ai ba laifi bane ba. Umar dan Khattab, Allah ya kara masa yadda, ai ya doki Ubay ibn Ka'ab da sanda. Wata ran ya kwala wa Ubay ibn Ka'ab sanda. Ubay ibn Ka'ab fa shine babban sahabi ne, yana cikin manyan masana Al-Qur'ani mai girma, mahaddata cikin sahabbai, wanda Allah musu baiwar Qur'ani, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yazo yana yin sallah yayi kara. Yayyai ba a tashe shi ba, sai da idan da sallah yake tambaya ce a masallacin nan babu irin su Ubay ne, yace yana na ce ya kai baka ta da ni ba, sai ya manzo Allah kwarjininka ya hana an tashe ka. Imam Nawawi ya kawo hadisi cikin Riyadhus Salihin, sai wasu malamai sun ce hadisin bai inganta ba, su kuma sun inganta shi cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran Allah madaukin sarki ya umarce shi cewa yanzu ya tambayi Ubay dan Ka'ab ya karanta masa Qur'ani, ya karanta masa lamai kullin ladina kafaru. Haka Annabi yazo ya samu Ubay dan Ka'ab ya ce da shi, ayi mun karanta mun Qur'ani, karanta mun lamai kullin ladina kafaru, Allah ne yace karanta mu. Ubay yace wa sammani, yanzu ni din Allah ya ambace ni, yace maka karatu ya manzon Allah. Annabi yace kwarai ku da gaske, duba matsayin irin na Ubay. Amma duk da haka wata ran yayi wani abu na laifi, sayyidina Umar ya dauki sanda ya kwala masa. Daman kamar yadda muka karanta cikin tarihin Umar dan Khattab, Allah ya yarda da shi, wato mutum ne hazimin, mutum mai himma da kokari, kuma babu wasa a cikin lamarin sa. Da sandar sa yake tafiya, duk wanda yayi ba daidai ba ya rankwatsa masa ita. Umar dan Khattab kenan, Allah ya kara masa yadda. So kaga wannan bai taba darajar Umar ba, bai taba darajar Ubay dan Ka'ab ba. Wannan malamai suna faɗa kaddara ma cewa din ya tabbata Usman ya dake Abdullahi dan Mas'ud, ko ya dake Ammar bin Yasir. To ai ga Umar ma ya dake Ubay dan Ka'ab, to sai ya rage musu daraja? Wannan ba daidai bane. Cikin soke-soken da ake sayyidina Usman ya koyan uwana, akwai magana cewa akwai wani wato mai kora manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama raquma, ana ce da shi Al-Hakam ibn Al-As, shi ma ana cewa wai sayyidina Usman wai ya kore shi daga inda yake. Wannan ma magana ba haka bane. Shi ma Ibn Taymiyyah, Allah ya masa rahama, duk ya bi waɗannan magaloli ya ba da amsa a kansu, ya ce abin bai tabbata ba, babu wani isnadi, ƙarya ce kur don a ɓata sayyidina Usman. Akwai maganar ma da ake cewa wai sayyidina Usman ya sa a kori Abu Zar al-Ghifari, Abu Zar al-Ghifari jundubu bin Junada, ya ce a kore shi wai a fidda shi daga Madina, fidda shi a kai shi daji, a kai shi Rabza. Wannan magana shi ma ba haka bane. Abu Zar al-Ghifari shi da kansa ya zabi zai bar cikin gari ya koma ƙauye, cikin zauna cikin daji, yaje ya cigaba da ibada har mutuwa ta zo same shi. Yazo ga sayyidina Usman yace gashi abin da yake bukata. Sayyidina Usman yace haka kaza ba? Abu Zar al-Ghifari yace eh haka ya zaba. Yace to ka iya zuwa. To amma masharanta masu neman sharri suka ce ai Usman ne ya kore shi. To kun ga waɗannan duk maganganu ne waɗanda ba su da asali, ba su inganta ba. Shi Abu Zar yana da ra'ayuka ne daban a cikin sahabbai, yana da wani abubuwa da ya dan saba wa sahabbai da yawa a cikin abubuwan sa. Abu Zar Ghifari shine yake da ra'ayin bai halatta ka kwana da naira ɗaya a ƙugunka ba, dole duk abin da ka samu a ranar ka kashe shi, in ya ma yawa ka ba wa mabukata. Maganar tara kuɗi haramun ne a wajensa. Yace ya zaka zo ka sa kuɗi ka kwanta da su ka kwana su har kana ajiya, alhali kuma ƴan uwanka musulmi akwai wanda yake jin yunwa, akwai wanda yake bukata abinci, akwai wanda yake bukata abu sha, akwai wanda bai da lafiya yana asibiti, akwai wanda yake cikin bashi, akwai wanda yake abana, kai kuma ka zo ka kwana da kuɗi aljihunka? Yace ga Allah yana faɗa, alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim. Waɗanda suke taskancewa zinari da azurfa suna ɓoyewa ba sa ciyarwa saboda Allah kai musu bishara da azaba mai radadi. Yace ga aya nan ƙarara, mutum zai zo ya ɓoye kuɗi yana kwanciya da su, shi Abu Zar baya kwana da kokobo. Ra'ayinsa kenan. Ka amma dai wannan ra'ayi kam ya saba wa daiwa daga cikin sahabbai da sauran mutane ma a duniya kuma yana da halayi kwarai amma shi ne yana dan bagawa to kaga mutumin da yake da ra'ayi irin wannan kaga dole zai buƙaci ya fita waje yaje ya zauna shi kare sai buƙaci Usman bin Affan ya bashi dama zai koma Rafza a can yaje ya zauna yake kiwon dabbobin sa ya tatsi nonon dabbobi idan ya buƙaci wani abu a cikin gari yazo yayi ya koma abin sa haka yake rayuwa haka kuma mutuwa tazo same shi a wannan wuri Allah ya masa rahama Allah ya gane da mu zance mafi inganci din ya halatta mutun ya aje wani abu din ya amfani da shi kamar yadda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam wa yayi kan samu ya aje wani abu washe gari ya amfani da shi ko nan makamancin wannan Allah ya gane da mu Usman bin Affan a matsayin sa na babban mutum dole ba zai kubuta da soke-soke ba to anan abin da ya kamata mu gane ya ku yan uwana masu saurare masu albarka ashe duk lokacin da mutum Allah ya bashi matsayi ya bashi daukaka ya bashi daraja to kuma gaskiya ba zai iya kubuta daga soke-soken mabiya ba da shugabanni da jagorori sun fahimci wannan za su huta Allah ya ba mu ikon aiki da wannan duk matsayin ka duk daukakar ka duk waye ɗinka dole ne sai ka samu suka shugaban ƙasa ne kai gwamna ne kai ciyaman ne kai kansila ne kai malami ne kai a matakin ƙasa a matakin jiha a matakin duniya mai gida ne kai ne shugaban kowa a gidanka mai unguwa ne dan siyasa ne kai wane ne kai duk wanda yake jagora ne ko a kasuwa yake jagoranci ko tsakaninka da yaranka na kasuwa ko tsakaninka da yaranka na office wallahi dole sai an soki mutum dan adam Allah bai yi shi ya zauna bai soki dan uwansa ba bai zai taba yiwa ba so mu dauka idan ma ka ji ba a sukanka to baka san ana sukan naka bane dole akwai masu sukanka kuma da wannan sukar ake samun nasara jama'a gishirin tafiya kenan taki da yake kara wa mutum habaka ba yanda za a yi mutum ya samu daukaka wani bai soke shi ba idan an soke ka sai Allah ya daga darajarka in an soke ka kuma sai Allah ya bayyana matsayinka so haka al'amarin yake so yan uwa yana da kyau mu fahimta dan amfanin wannan program din shine wannan shiri amfanin sa shine ayuwa mutane bayanin hali da dabi'u na magabata na kwarai dan su dauki abun koyi su tsinta yanzu anan gurin da aka yi wannan soke-soke ga sayyidina Usman me yayi babu abu guda ɗaya da aka faɗa ya dauki mataki ya daufan sa to shi yasa za ka gane shirme ne ga shugaba ko gwamna ko ciyaman ko shugaban kasa ko wani mai matsayi dan ya ji an soke shi yazo yana mai da martani yana fada yace zan kama wani zan daure shi saboda yana suka na zan kama wani zan ci mutuncin saboda baya so na ko an zo an gaya mun ai yayi magana a kaina bazan taba yadda a soke ni ba da waye 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 da sauransu wannan ba daidai bane ba in dai tunda ka zama shugaba to dole ko ka hakura da soke soken mutane ba yanda za a yi ka zama shugaba a soke ka ba abun mamaki ana ba da labari wani daga cikin manyan mutane a kasar nan wata rana ya tara mutanansa yana gaya musu shi ba baya so a rinka sukan sa baya so a rinka sukan sa ya daga dan yatsan sai ya nuna ya ce kun ga wannan yatsan in shi ne ya saba mun baya tare da ni baya so na sai na gutsure wannan yatsan ma'ana ya nuna musu karewa dai gangan jikin sa in wani bangare na gangan jikin sa zai nuna baya tare da shi baya son sa to wallahi sai ya gutsure wannan hannun nashi ya subhanallah hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga wannan akwai karancin fahimtar rayuwa so jama'a dole mu hakuri da kanmu mataka fa sai ta je ta soke ka gidansu mataka wallahi ƴaƴanka wani lokacin za su zo suna yi da kai suna cewa gaskiya baba mu baya mana adalci ko kuma za ce ai in yana dakin wance ma yafi yin kaza sai an soke ka ko a ce ai baban mu yana da son kai ka duba yana son kaya masu tsada mu kuma yana hada mu da tsummo kara ka duba ya gina gida mai tsada wa kansa mu kuma muna cikin talauci ka duba yana da kaza ya ja wasu jikinsa mu kuma yayansa ya kyale mu ƴaƴanka ma sai sun soke ka to yanzu idan ƴaƴanka da ka haife su ba su daina sukan ka ba kai ka isa ka ce wani a waje ba zai soke ka ba matarka da kake tare da ita ka ciyar da ita ka shayar da ita ka dauki nauyinta ka mata kaza in ta samu wuri ta kan je ta soke ka ko a gidan iyayenta ko abokananta ko wani makamancin wannan to waɗannan fa sun fi ƙarfin ka ka kasa controlling ɗinsu ka gudanar da su yadda ya kamata baka isa ka hana su su soke ka ba to ya kamata mutum yazo yana faɗa dan shi yana da wani matsayi ko yana ɗaukaka wai ba za a soke shi ba ai bai zai taɓa yiwa ba dole soke ka a mulkinka dole soke ka a shugabancinka kuma ko da ka fi kowa iyawa babu mai mulki ai da kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya mulki ko ko akwai shi babu wallahi amma annabi ma bai kubuta daga suka ba an soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi rabo wata rana an kawo arziki ya raba mutane ya bayar ya bayar ya bayar ya bayar ya bayar sallallahu alaihi wasallam amma wani a lokacin fa wani yake waya a gefe cikin mutane yake cewa hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wallahi wannan rabo ne da ba anfaci Allah akan akan wannan rabo ba ba dan Allah akai wannan rabo ba ba dan Allah akai a'udzu billah annabi yayi rabo wani ya ce an yi zalunci wani ya ji labarin atake zai ga annabi ya ce wallahi sai na ga manzo Allah ya je ga manzo Allah ya rasulullah ga wani can yana cewa rabon da kai ba kai adalci ba ba dan Allah kai ba ihmarra wajhuhu sallallahu alaihi wasallam fuskarsa tai ja saboda an taba Allah ba shi aka taba ba saboda ya ce ba dan Allah akai ba shi kuma dan sakon Allah ne bai adalci ba ya kace annabi yazo yake tara mutane yake cewa mai ya adil idan lam adil idan ni Muhammadu ban yi adalci ba a duniya waye sai ya adalci waye sai ya adalci in ni Muhammadu ban yi adalci ba mai ya adil idan lam adil so jama'a manzon Allah ma bai kubuta da suka ba so ya kamata mu fahimci wannan kawai in ka kuskure kai yadda ka zo duniya tunda ka zo duniya kuma kace zaka rayu a duniya to kama shirya ka kimtsa na sauraron challenges da suka da criticism babu abin da ba zaka ji ba mutane za su gaya maka komai amma wanda ya kware a rayuwa wanda ya goge a rayuwa wanda shine kawai hayaniya surutu suka baya hana shi ya ci gaba da abin da yake yi in daidai ne aka ce kare in yana haushi hau 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 wanda yafi damuwa shine mai kula shi amma in ka zo ka wuce baka san ma yana yi ba shikenan to abin da ya kamata mu dauka a rayuwa kenan mu huta ya jama'a muna fatan Allah madaukin sarki dai ya azurta mu da ganewa da kuma aiki da abin da ya kamata mu yi na wato gogewa da kuma aiki da maganganun magabata na kwarai Allah ya azurta mu da fahimta da kuma ganewa bayan wannan ya koyan uwana cikin abubuwa da sayyidina Usman ibn Affan ya gamu da shi na ibtilai a rayuwa idan za a iya tunawa mun karanta a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa shi dan aljanna ne amma kuma zai gamu da wato fitina ko masifa ko bala'i da Allah zai jarabe shi a ƙarshen rayuwarsa wanda daga ƙarshe ma dai kashe shi aka yi Allah ya ƙara masa yarda bayan wannan soke-soke da aka yi wa sayyidina Usman ibn Affan an samu wasu mutane yan zanga-zanga masu hayaniya da neman ta da zaune tsaye yan bindiga daɗi sun tara jama'a daga Masar da Kufa da Basra suka yi ta aika wasiƙu da takardu na ƙarya suna zagin sayyidina Usman suna kuma rubutawa cewa haka sahabbai yan uwansa suka faɗa suna sukansa ma'ana suka yi ta rubuta takardu da sunan sahabbai da bakin sahabbai alhali kuma sahabban ma ba su san da wannan ba kamar irin su a bisa harshen sun yi amfani da Talha da kuma Az-Zubair suna kiran mutane cewa a zo a yaƙi sayyidina Usman a taimaki addinin Allah abin mamaki wai a yaƙi halifan Allah a taimaki addinin Allah so wannan maganganu da aka faɗa da harshen kamar an yi amfani da Talha da Zubair ba san da magana bashari ne ma kirci ne kuma maganganu ne na makiya abokanan gaba so sun yi wannan maganganu sun yayyada a duniya sun nemi mabiya dan a zo a yaƙi sayyidina Usman haka kun abin yayi ta yaduwa har zuwa ƙasar Masar a wancan lokaci din suka zo suka tattaro suka taho cikin taimakon Allah abinda malamai suka faɗa babu sahabi ko daya a ciki suka zo suka kewaye Madinan ma gabaki daya suka shigo suka kewaye gidan annabi a gidan Usman bin Affan abin mamaki waɗannan jama'a gayya gungun jama'a da aka zugo su akan sayyidina Usman sai da suka kwana 40 sun kewaye gidan sayyidina Usman kwana 40 haga wannan yana nuna mana cewa fitina ba ta da daɗi fitina ba ta da kyau duba matsayi duba daraja duba ɗaukaka irin ta sayyidina Usman bin Affan amma yau an samu masu munafurci da makirci sun zuzzuga mutane sun zo sun kewaye gidan sayyidina Usman cewa za su kashe shi to in an yi wa sayyidina Usman wannan da ni da kai ba mu kubuta ba So ya kamata wallahi mutane mu rinka karanta tarihin magabata dan mu dauki darasi mu huta. Da za mu rinka karanta tarihin magabatan nan muna sa shi muna dabbaka shi a cikin ayyukan mu wallahi da mun huta kwarai kwarai da gaske. Sun kewaye gidan wannan bawan Allah kwana 40 a Madina. Sallah ma baya iya fitowa. Ali bin Abi Talib ne yake mutane limanci kamar yadda Imam Zabi ya faɗa cikin surar Alamun Nubala. Ka Allahu Akbar. Usman bin Affan ya aika musu yace a gaya wa mutane me suke da bukata ne. Me suke da bukata sun kewaye gida na sun rufe kwana 40 an hana ni fita. Me ake da bukata? Sai suka bashi labari ga abinda jama'a suke da bukata ya Khalifa. Suna baka zabi ko dai ka sauka daga kan mulkin nan ka ba su mulkin su kuma za su zabi wanda suke so ko kuma kai da kanka ka bada hukuncin kanka na kisasi idan a kashe ka kenan ka yadda a kashe ka in kuma ka yi to su mutanen za su zo su kashe ka mana ko ka bada mulkin ko kuma ka yanke wa kanka hukuncin kisa ka sa a kashe ka cikin sauki in ba haka ba kuma za su zo su kashe ka su. Usman bin Affan yace ni dai magatan mulki bazan cire mulkin da Annabi ya bani shi ba yace amma an akhla alahum amrahum fama kuntu li akhla sirbalan sarbalanihi Allah bazan taba cire wannan da Allah ya sa mun ba Allah ne bani wannan mulki. Allahu akbar ya zan yi abin da Allah ya bani in zari ce bazan yi ba in za ku cire ni ku zo ku cire ni. Allahu akbar yace ni kuma ne wa kaina kisasi in an ce a kashe kaina haba ai ba zai yi ba kuma wannan hankali ma bai zai dauka ba. Abi Abdurrahman Sulami yana cewa lokacin da aka tsare Sayyidina Usman ya hau saman gidansa ya leko waɗannan mutane yace uzakkirukum billah hal ta'lamuna anna hira'a حين انفض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت شراء فليس عليك الا نبي او صديق او شهيد يا فاري مستنبيوي يتي جماعه كو da kuka kewaye gidana kuna son kashe ni na hada ku da Allah za ku iya tunawa wata rana annabi ya hau dutsen hira da ni da shi da abubakar da umar dutsen hiran nan ya girgiza annabi ya ce wannan dutse din ya tabbata ya tsaya ya kafu manzo Allah ya ce ba kowa ne akai ba akan ka ba sai annabi da siddiqi da shahidi suka ce mun san wannan a wannan riwayar ya ce hira a wata riwayar kuma uhud ne ya ce usbut uhud a dutsen uhud ne tambaya ta farko kenan ya musu kun san wannan abinda sayyidina Usman bin Affan yake nufi anan shine a ashe annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar cewa shi shahidi ne da bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda annabi ya tabbatar masa shi shahidi ne dan me mutane za su zo su kewaye shi su ce kaza tunda ya tabbatar shi mutumin kirki ne kenan. Nabiyu yace na hada ku da Allah za ku iya tunawa wata rana annabi ya faɗa a yakin Tabuka shine jeshil usra kenan annabi ya faɗa wata magana yace man yunfiqu nafaqatan mutaqabbalatan waye zai yi wata ciyarwa karɓaɓɓiya daga Allah waye zai yi wata ciyarwa ya taimaka wanda Allah ya karba lokacin mutane suna cikin kunci da talauci Sayyidina Uthman je fajahaztu zalikal jaysh, ni na dauki nauyin nayi sponsorin wannan yaki na Tabuka gaba daya, da dawakin da za a hau, da abincin da za a ci, da menene gabaki daya, da yake mutum ne mawadaci yayi sponsorin ya dauki nauyi gabaki daya. Manzo Allah ya fada a cikin hadisi yace duk wanda ya kimtsa wannan runduna ta yaki aka tafi walahul janna, dan aljanna ne. Sayyidina Usman yace ni nayi wannan. Taluna suka ce mun sani, wancan na farkon ma suka ce mun sani kai kai haka aka ya faru. Ya sake tambayan su ta uku, yace ina hada ku da Allah, ko kun san cewa akwai wata rijiya da ake ce da ita bi'ir ruma, wanda da rijiya ce ta Yahudawa suke azabtar da musulmi a kanta. Duk musulmi idan zai je zai ɗebi ruwan nan, na farko sai ya bi layi dibba Yahudi sai ya gama ɗiba da wanda ba musulmi ba, sannan kuma sai an biya, sai ake ruwan ne na sayarwa ne, kuma hakan ma sai an wulakanta ka saya. Manzo Allah abin ya dame shi yace wa zai sai mana wannan rijiyar gabaki ɗaya falahul janna, ya zama ɗan aljanna. Sai na Usman yace fabta'atuha, ni na sai rijiyar, shi ya sai ta. Man yashtari bir ruma falahul janna, wai zai sai rijiya ta ruma shi ɗan aljanna ne. Sai na Usman yace na sai ta faja'altuha lil ghani wal faqir wa ibn as-sabil, na ba da wannan rijiya fi sabilillahi ga masu kuɗi su yi amfani da ita, faƙirai ma su yi amfani da ita, matafiya ma su yi amfani da ita. Yace duk fa ni ne wannan abu, kuma annabi ya yi alƙawari duk wanda ya sai wannan rijiya dan aljanna ne. Ha, kun san da wannan ko ba ku sani ba? Suka ce mun sani. Yayi ta irga musu abubuwa da yawa, kamar yadda Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisin a cikin sahihin sa, sunan din sa, haka Imam Ibn Majah ma ya kawo. Ya ta gaya musu falala da daraja da Allah ya bashi, shine mutumin da ya auri ƴaƴan annabi guda biyu. Duk duniya babu mutumin da ya auri mata ƴaƴa mata na annabi guda ɗaya in ba sayyidina Usman ba, shi yasa aka ce da shi zunnuraini, ma'abucin haske guda biyu. Wata rana Madina ana cikin talauci da yunwa, babu abinci, yayyo order abinci daga waje, aka shigo da abinci, mutane suka zo suna murna, an kawo abinci, an kawo abinci da yawa. Yan kasuwan Madina da ni kewaye suka zo suka samu sayyidina Usman, suka ce da Allah a sayar musu wannan kayan abincin su siya dan su samu alheri su ma. Sayyidina Usman yace ai ciniki, aka zo aka yi ta buga ciniki na wannan kaya kafin a sayar. Duk tayin da suka yi sai sayyidina Usman yace ina da wanda yace ya fi haka, sai wannan ya kara to mun siya kaza, sai Usman yace ina da wanda ita ya fi haka, suka yi ta karawa. Daga ƙarshe dai manyan yan kasuwan nan suka ce kai in dai a ƙasar nan ne babu wani mutum da ya isa sai wannan kayan naka sama da yadda muka saye shi yanzu. Usman yace wallahi akwai wanda ya shi sama da, suka ce babu, yace akwai. Sai yace gashi nan Allah ya faɗa inna Allah ishtara min almu'minina amwalahum anfusahum wa amwalahum, na sayar wa Allah. Man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan, wa zai ba wa Allah rance kikkiawar rance? Allah ya sayi wannan dukiya ta wa sama da yanda kuka siya, ni Allah na bawa. Allahu akbar, suka tashi kai suka haɗi kayan suka tafiyar su. Sai na Usman yace aje a bude wannan kaya gaba daya, mutane su yi layi a raba musu fi sabilillah. Jama'a duk sayyidina Usman ibn Affan ne yayi wannan, masu kuɗi kenan da suke aiki da kuɗin su. Ya jama'a, kun ga yanzu anan abin da zamu ainihin wato fahimta shine, ashe sayyidina Usman yana da dukiya, kuma sayyidina Usman yana aiki da dukiyarsa. Anan muke kira ga masu hali da wanda Allah ya rufa musu asiri, ku taimakawa al'umma ku yi aiki da ɗabi'a da hali irin na Usman ibnu Affan. Usman ba mai kuɗi ne da yake da ruwa ba, amma yanzu masu halin mu a ga mutum yana da wadata, baya taimakon kowa, baya taimakon kowa, baya ba kowa komai, baya sama mutane aiki, baya taimakon mutanen unguwa, baya taimaka mutane ko a sallah ko a azumi, baya biya wasu kuɗin makaranta. Gashi nan dai je ka asibiti kaga talakawa suna kwance a asibitoci malam yunwa talauci rashin kudin magani babu abinda babu duba rayuwa yadda mutane suke fama talauci ba aikin yi babu sana'a kasuwanci yayi kar albashi Allah ya cire masa albarka mutane suna rayuwa akan bashi an shiga cikin hali na kakanika yi amma yanzu al'umma mu kuma wasu suna da wadatar amma ba sa tunana bayan su kaga mutun a ce subhanallah bai da tunanin wa zai iya taimakawa a cikin danginsa ko ƴan uwansa ko na kusa da shi duba masallatai inda suke rayuwa akan talauci da bara dama dai gwamnati ba ta kula da masallaci ba aikin ta bane ta kula da masallaci a tsarin su anan amma musulunci ita ya kamata ta kula da shi kaje ga masallatan wani masallaci in kai sallah a ciki da shadda kafara wallahi sai kaje ka saki wanki kaga yana a masallaci kaga bandakunan masallaci sun lalace kaga masallaci yayi baki kirin yayi da tiyana bukata a saki mai fenti da tsaftace shi amma ba a yi kaga masallaci yana wari saboda ba a kula da shi amma mutane suna da gidajen su masu tsada da manya-manyan motoci na alfarma da manya-manyan mata da suke aura mutum ya dauki iyalinsa su tafi yawon duniya je kashe miliyoyin kudi amma baya iya bada 5,000 a masallacin unguwarsu ko na garinsu ka je kaga gidajen marayu a garin nan je kaga inda gidajen marayu gidajen gajiyayyu akwai wallahi mutanen da suke zama tsirara cikin gidajen gajiyayyu na akwai da muka kai ziyara wallahi tsirara mutane suke babu rigar da za su saka kai ba za ka iya ganin su ba ba riga talauci akwai yaran da sun gagara ba za su iya shiga jami'a ba saboda ba su da kudin da za su biya kudin registration a jami'a saboda talauci masu hali kuma sun rike ba su taimaka ba ga mutanen da an kori mutum a gidan haya ba yanda za a fitan mai da kayansa a zubar a bakin titi ba yanda zai yi akwai gidan da za ga da uwar da uban da yara yan mata budurwa da samari da waye za ka gan subhanallah a ca kudi a daki guda akwai wanda da shi da ƴaƴansa manyan ƴaƴa suke kwana haka tambaye shi ya aka yace haka nake hakura a kofar gida sauro ita cizo na in sun dan yi bacci da daddare sai in dan lallaba in dan shiga in kwanta a hakan wallahi suke haduwa guri guda suke saboda bala'in talauci jama'a fa ana talauci fa na fitar hankali a garin nan fiye da yanda kuke tsammani so masu hali ya kamata a ji tsoron Allah a aiki da abubuwan da malamai magabata da kuma tarihin magabata na kwarai suke yanzu mu fa mutum zai je fa ya sayo kayan mai kwan ya sauƙaƙa wa mutane shi sai da Usman da ya sayo kayan sai ya bayar sadaka a karaba to kai ba ma sadaka aka ce ba ka sayo kayan ka sauƙaƙa mutane to mu yanzu buri mutum yake zai yi order kaya ya kawo idan ya kawo kayan sai ya ninka farashin ko ya tsananta wa mutane ya ci riba al'ummarsa su ci wahala haka ake tai da su ake samun riba a sai motoci a gina gidaje a auri mata a tafi Saudiya a je Dubai a je China a je ina ne da sauransu a je a shishagata da kudin da aka tatsi tinin mutane ake abin nan so don Allah ya kamata jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara a taimaka idan ana gaya maka cases bukatu wato na taimako da mutane suke bukata ba a ce akwai yanzu misali yan gudun hijiran nan da suka yi ta yiwo gidan hijira kowa Kano yake tafiwa kowa in ya tashi Kano saboda me saboda Kano an san akwai musulunci saboda me Kano akwai ƴan kasuwa saboda me Kano akwai malamai saboda me Kano akwai wayayyu saboda me Kano akwai masu kishin addini kowa in ya tashi Kano zai tafi mutum ya taho daga nesa ya tsallake Bauchi ya tsallake Jigawa ya shigo Kano saboda a taimaka amma suna nan suna cikin wani yanayi an basu sai da abin da dan gwamnati ta dan basu kadan sai kuma abin da wasu ƴan kungiyoyi da wasu masallatai kadan suka kai musu sauran masu halifa ya kamata a ce an taimaka musu malam mutane kaga magidanta suna zaune a gida subhanallah an abin nan mutum wajen 100 nawa kaga a daki daya magidanci mai aure sama da mutum 20-30 wasu ma suna ta yawo ma sun rasa inda za su zauna wasu ma sai wajen gari aka kai su kuma da gatansu da mutuncinsu da kimarsu a garurrukan da suke yanayi yasa ba yanda za su zauna suka taho suka baro wani mai hali ne mai kudi ne yayi sayayya ma an ce yayi sayayya ta fita miliyan 3 ya zuba a shago fitinar ta tashi dole ya gudu ya tafi ya bar wannan abu ya dawo yanzu yana billahi yana neman ina zan arata ya shi a raba shi da shi da iyalansa zauna to jama'a akwai bukata a taimaka akwai bukata a taimaka za ga yawanci masu miskinai waɗanda suke kaman wanda ba su da hali suna da kishin taimako din amma masu halin sun magale yanzu babban misali da ya kamata a yabawa mutanen Kano a yabawa samari matasa na Kano Allah musu albarka an yi kokari musamman abin nan da ya faru alhamdulillah an buƙaci jini an tafada kafafun watsa labarai an buƙaci jini malam an kai jini asibitoci da yawa sai da asibitocin suka ce jinin ya isa kowa sai dai kaga mutun yayi layi kawai ya nade hannun rigarsa a debi jinin sa a sa dan uwansa hadihi al-ukhuwa al-islamiyya wannan shine yan uwantaka na musulunci da kauna ya jama'a so wannan inda mutane za a rinka yin haka din to da za mu yi rayuwa mai dadi kware da gaske amma ko wanda zaka yana da kudin sa da komai shi kuma bai zai iya bada komai ba so za mu samu abun koyi cikin tarihi sai na Usman cewa mutun ne mai taimakawa kware so ya jama'a bayan sun yi masa wannan sai kuma ya musu wannan tambaye suka ce din mun sani yace to me kuke da bukata suka ce wallahi kashe kaza mu kashe kaza mu kashe kaza mu kashe ni yace me na muku suka ce mama san ka kawai sai mun kashe ka haka suka shigo gidan shi sayyidina Usman din Allah ya kara musu yadda kamar yadda Imam Ibn Kathir ya yi wannan bayani Allah ya masa rahama shi al-bidaya wa nihaya yana zaune yana karatun al-Qur'ani aka ce ya dauki wando ya saka saboda kar su zo su wujujjuga shi saboda bayyana masa al'auransa yake ga iyalinsa yace nayi mafarki a wannan dare naga Abubakar naga Umar a gidan aljanna suna ce da ni isbir ya Usman kai hakuri fa innaka tuftiru indana alqabila zaka sha ruwa ne tare da mu ga kanan kana nan tahuwa zaka sha ruwa tare da mu daman yana azumi a wannan rana da mutanen suka hauro suka shiga gidan shi kana sa'iman ya dauki alqur'ani yana karanta ce tunda an zo za a kashe shi dauki alqur'ani a karanta yana karatun alqur'ani fa kutila wal mushafu bayna yadai radiyallahu anhu suka zo suka kashe shi qur'anin nan yana nan gaban sa yana hannunsa ya mika al'amarin sa ga Allah bai daga hannu yayin da ke kowa ba bai zagi kowa ba a lokacin ya gaya wa sauran sahabbai da mabiya cewa bai yadda ayyaki a zubar da jini saboda shi ba ayyaki a zubar da jini saboda shi yace bai yadda ba sam yace ba dai shi za a kashe shi ba yace to a zo a kashe shi a kashe rai daya kawai da ba dan tsananta musu da yayi ba shi Usman yace kar a yi fada kar a yi yaki dan shi ai ko lalle da an zubar da jini a wannan rana din walakin kana amrullahi qadaran maqdura sai dai al'amarin Allah abun kaddarawa ne haka dai ya faru suka shigo gidansa suka same shi yana karatun alqur'ani Imam Ibn Kathir Allah ya kara masa rahama kamar yadda cikin bidaya wa nihaya yace wa sabata min ghairi wajhin ba ta fuska daya ba ya tabbata arwayto da yawa anna awwala qatratin min damihi saqatat ala qawlihi ta'ala fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim Ibn Kathir yace arwayto yankan farko da suka yi masa jinin sa na farko da ya diga ne akan ayan nan cikin suratul baqara fa sayakfikahumullah lalle Allah ya isan maka su huwa as-sami'ul alim lalle Allah shine mai ji masa ne wannan abu ne wanda yake tabbatacce a riwaya அல்லாஹு அக்பர். Haka kuma ya tafi ya ba Qur'anin nan da jinin malaman tarihi suna faɗa. Suna shigowa wani ya same shi da takobi ya sare shi a hannu. Suna saran sa yace wannan hannun da ka sare shine hannun farko da ya fara rubuta Al-Qur'ani. Da isnadi ingantacce Imam Dabarani ya ruwaito shi. Suna saran sa yana ga wanda ya sare yace wannan hannun da ka sare shi ya fara rubuta Al-Qur'ani. Ka sare hannu mai rubuta Al-Qur'ani. Wani ya same shi da wuka. Yanda ake yankan rago haka suka masa. Wani ya same shi da ƙarfi ya soka masa a kunnensa. Na dama sai da ya fito hagun. Imam Ibn Asakir ya faɗa cewa lokacin da aka soki Sayyidina Usman da wannan ƙarfi yace bismillah tawakkaltu ala Allah. Yayin da jinin sa ya daga ya ga jinin sa yana zuba sai ya fara subhanallahi alazim. Kafin su gama yanka shi kenan. Sunan Allah ya cika. Ta Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر. إمام الأسمعي يا رويتو دقى العلاء بن الفضل دقى بابن شيكي شا عند أكشي سيدنا عثمان سيسك كاما يمي بن شكي أشكين جدنسا أنا بن شكي نسي أكا ساموني أكواتي أليفي سكا بليش سكا بوديشي دسكا بودي سيسكا سامو واتو wani abu haka na itace a ciki, wani mazubi haka na itace haka, suna bari shi suna duba sai suka ga an rubuta hadi wasiyatu Usman. Wannan itace wasiyar Sayyidina Usman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Usman bin Affan yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna al-jannata haqqun wan naru haqqun وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. إمام أبو يعلى عبد الله ابن الإمام أحمد أنجينا إمام أحمد يروي تونا مجانا كمان إمام ابن كثير يكاو أتشين البداية والنهاية وأن يتشي وسيا سيدنا عثمان sunan Allah mai girma da rahama da jin kai. Usman bin Affan yana shaidawa ba mu mutunta cancanta sai Allah shi kadai, kuma Muhammadu manzon Allah ne, kuma aljanna gaskiya ne, kuma wuta gaskiya ne. Allah zai tayar da waɗanda suke cikin kabari a ranar da babu shakka da kokwanto a cikin ta, kuma lalle Allah baya saba alƙawari. Akan wannan magana Usman yake rayuwa, kuma akan ta zai mutu, kuma akan ta za a tashi shi insha Allah. Wannan ita ce wasiyar Sayyidina Usman. Lokacin da suka kashe shi kawai sai suka fita. Aka zo aka hada Sayyidina Usman aka yi masa wanka. Allah ya yarda da shi. Jama'a, wannan shine kisa a takaice mai ciwo mai zafi ta yadda aka kashe Sayyidina Usman. Malamai sun yi rubutu da yawa, akwai littafi guda da aka yi maktal Usman bin Affan. Allahu akbar Allahu akbar. Allah ya masa rahama, Allah ya karbi shahadarsa. So jama'a, wannan yana nuna mana cewa damar rayuwa din haka take. Duk inda aka je aka dawo, kuma dole ne sai an mi sai an bar duniya. So dole ne mu kimta mu shirya mu san yaya zamu fuskanci Ubangiji. Idan muka zamanto muna da shiri, to shine za mu samu kubuta wajen Allah tabaaraka ta'ala. Malamai suna faɗa cewa da yawa waɗanda suka kashe Sayyidina Uthman din nan Allah ya jarabe su da hauka da yawan su. Sun yi mummunan cikawa. Shi kuma ya samu kyakkyawan makoma. Fanim qariral aini ya zannuraini wal aqibatu lil muttaqin. Kwanta cikin kabarinka kana mai farin ciki da dadin rai. Ya kai zannuraini. Kyakkyawar makoma dai tana ga masu sakawa da tsoron Allah. Allah ya ji kan Sayyidina Usman, Allah ya yafe masa. So jama'a, wannan yana nuna mana ashe rayuwa dole ne sai an yi hakuri kuma ai tawakkali ga Allah. Wannan shine dan iya abin zamu iya faɗa a gurguje akan Sayyidina Usman bin Affan. Allah ya kara masa yadda. Sati mai zuwa insha Allah zamu dora akan Ali ibn Abi Talib. Dan uwa Mal Adam yana nuna mun lokaci yayi, sai mu dakata anan. Yan uwa, muna dada mika ta'ziyar mu da jaji ga al'ummar jihar Kano gabaki ɗaya da ta Najeriya gaba ɗaya ma da duniya akan wannan hali da muke ciki. Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato rangwantawa da suka gabata. Wannan shiri mai albarka yana mika ta'ziya ta musamman ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Lamido Sunusi, Lamido Sunusi na biyu, da kuma gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso da sauran manya-manyan malamai na Kano gabaki ɗaya na addini, da kuma manya-manyan malamai na jami'a, da manyan dai gari gabaki ɗaya, da sauran iyaye da dattawan gari gabaki ɗaya, da manya-manyan jagorori 'yan siyasa da 'yan kasuwa. Wannan shiri mai albarka yana mika ta'ziya da jaje dangane da halin da aka fada a ciki. Allah ya ji kan magabatanmu, Allah ya yafe musu gaba ɗaya, Allah ya sa sun yi shahada, kuma Allah ya tsare Kano ya bada zaman lafiya a garin Kano da sauran garuruka na musulmi gabaki ɗaya. Allah ya tsare jininmu gaba ɗaya, ya ba mu jagoranci na ƙwarai, ya ba mu shugabanci mai kyau, ya ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa, ya raba mu da aikin ashe da damuwa. Halin da muke ciki Allah, Allah mun gajiya, Allah ka taimaka mana, Allah ka taimaka mana, Allah ka taimaka mana, Allah ka agaza mana. Allah ubangiji ka kubutar da jininmu, Allah ka kubutar da jininmu, Allah ka kubutar da rayuwarmu, Allah ka samu gama da duniya lafiya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.